biyar matasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sanin mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, da gabatar da shirin. Madalla, to daga cikin labaran da suka fi daukar hankali a ƴan makonnin da suka gabata shine labarin wani ɗaliban jami'ar tarayya dake dutse a jihar Jigawan Najeriya, wato Aminu Muhammad, wanda aka zarge shi da wallafa rubutun ɓatanci ga uwar gidan shugaban ƙasa Najeriya Aisha Buhari a kafar sada zumunta ta Twitter a yanar gizo. Wannan lamarin dai ya matakar daukar hankali sosai, ganin yadda matashin ya dandana kudinsa a hannun jami'an tsaro. Kuma idan ana biye da shirin matasa a duniyar gizo, ya tabo kusan irin wannan labarin daga jihar Kano, inda mahukunta suka hukunta wasu matasa da suka wallafa bidiyon barkwanci da ya caccaki gwamnatin jihar. Wasu na ganin mafi yawan masu amfani da kafofin sada zumunta na zamanin nan kan wuce gona da iri, duk dan nishadantar da kawunan su ko mabiyan su. Wasu ko na ganin ba laifi bane a bayyana ra'ayi ta salo iri daban-daban, domin doka ta bada daman fadin albarkacin baki. To kan haka, fitaccen mai gabatar da labaran barkwanci ta kafofin yanar gizo a Najeriya, Abdulsalam S. Ramalan, wanda aka fi sani da Hausa ga, yayi mana shimfiɗa.
To Shamsiyya, wato mu a arewacin Najeriya muna da addini, muna da al'ada wanda yake girmama mutane, yake girmama, ya koya mana girmama na gaba. Koda zaka gaya ma na gaba wani abu wanda yayi ba daidai ba, ba zaka fito ka kalubalance shi kai tsaye ba, ballantana kuma a shugabanci akwai hanyoyi da dama da mutane suke isar da sako. Babban abin da mutum ya kamata ya lura a harkar sada zumunta, musamman idan ya fara tara mutanen da suke bibiyan sa, shine ilimi. Ilimin nan ya hada da ilimin zamani da ilimin addini da kuma tarbiyyan da mutane ke samu a ciki. So karancin tarbiyya da karancin ilimi ne yawanci yake kawo abubuwan da yake faruwa, ake zargin mutane ko ƴan arewacin Najeriya ana wasu abubuwan da ba daidai ba a shafukan sada zumunta, har wasu suke ganin ai ma a kashe wannan shafin ko kuma a soke ko a toshe wannan shafin. Kullun abin da muke cewa shine duk waɗannan shafukan da suka fito sun fito ne su zauna, ba sun fito ne su mutu ba. Kuma babu wani dan Najeriya, babu wani mutum, babu wani da ya isa ya ce in ba gwamnati ba misali da zai ce wai a daina amfani da wata manhaja. A'a, su waɗanda suka yi manhajan sai ka duba su me suke yi. A sauran wasu ƙasashen in ka duba sai ka ga ana wasu abubuwa ne na ci gaba wanda zaka kalla ka amfana. To me yasa mu anan wasu suke yin abubuwan da ba a amfana da shi? So me yasa mu wanda suke da ilimi da wanda suke da basira da wanda ba za a jawo su a jiki a koyar da su, su shiga cikin wannan harkan domin su nishadantar, su ilmantar, su kuma fadakar a cikin abubuwan da suke yi na yau da kullum, musamman a shafukan sada zumunta?
To a baya ma dai an sha yunkurin kafa doka da za ta sa ido kan kafofin sada zumunta a Najeriya, amma har yanzu ba a kai ga hakan ba. Batun da fitacce a harkokin da suka shafi kafofin yanar gizo, Musa Abdullahi Sufi ya yi wa wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwadi ƙari da cewa,
wato matsalar shi ne duk sanda aka zo da wasu abu za ga cewa akwai waɗanda kuma su yaƙar abin za su, komai amfanin za ga cewa za su fito su riƙa yaƙar abin har ka zama cewa ma ya fita daga zuciyar sauran al'umma. To abu ne da yake gaskiya tsare-tsaren da suke cikinsa, tsare-tsare ne masu matuƙar mahimmanci, domin gaskiyar magana waɗanda suka yi waɗannan kafafen yaɗa labarai sabon zamanin da suna ganin cewa ayi komai a gana ma, amma sanda suka fara haihuwa suka fara ƴaƴa da kansu suka fara ganin cewa akwai buƙatar a ce wasu abubuwa ana karewa, ana kawo dokoki da su kula da irin waɗannan. So mu haka din anan dole ya kasance cewa ƴan majalisun mu da suke wakiltar mu tun daga na jihar har na wannan su yi hoɓasa wurin ganin an fito da abubuwa, an elementar da mu, an bujiro da su, an yi dokoki. To amma ya kasance kuma dokokin da abubuwan da za a yi tare da jama'a, a ji ra'ayoyin jama'a su ba da irin nasu tunanin domin a samu nasara akan wannan abu.
To wasu kuma suna ganin cewa ai abin da ya kamata ma, tunda misali Facebook sukan iya daƙile mutum in kai abin da suke kira hate speech ko wani abu da sauransu. Ba ma hukuma ce kamata, ita abin da ya kamata hukuma ta yi shi ne ta dinga matsawa su kamfanonin Facebook da su WhatsApp ɗin nan da sauransu, su daina sakin abubuwa irin waɗannan, har ma suna abin, tunda su za su iya kontrolin.
Suna iya kontrolin controlling wasu abubuwan amma ba ku saboda wani magana Aisha Gobe za a yi a shagubance za ta yi wani abun hoto ne zaka saka hoto ne na wani zaka saka shi na rashin mutunci ko ya wangama baki ko wani abu kaga wannan ba ma sai ka ce wani magana ba din suna daga ciki so wani abun su can ba za su gane ba saboda ba rubutu bane ba akwai lokacin da wani rubutu akan abin da ya shafi Fulani kan cewa a daina nuna Fulani su waɗannan ma'ana kamar batattun mutane ne ko abin nan ba su da imani da waye so wannan rubutun da ne da na saka shi sai da aka tsere min da account na saboda a wannan lokacin sun ga cewa an yi amfani da kalmar wata kalma da ake amfani da ita ta bayanin wannan sai suka tunani kamar hate speech ne sai suka dauke ni lokaci tukuna ana ta rubuce da wannan to suna da irin wannan tsarin amma suna da iya abin da za su iya ba wai komai ne za su iya ba gaskiyar magana mafi alade shine mu akan kanmu tukuna a wayar da al'umma su gane cewa kai wannan abin ma ba daidai bane hakan zai rage samun waɗannan abin suna shiga ko ta fannonin da ba kamar yadda nace wani shagube zai yi wani zance ne za aka yi wani ne ya faɗa kaga murya ce ba za a ji me aka ce ba idan ba reporting aka yi ba wanda shi kuma ga akwai reporting da ake idan akwai wani abu da shi ma idan dubunnan mutane suka je karkashin abin aka yi reporting cewa wannan abin ga matsalar sa an ci mutunci ko an yi waye to shi ma suna iya wannan to amma kafin ka hada wannan musamman mu a nan arewa yana da matukar aiki kaga kamar sauran bangare na kudancin Najeriya yanzu in suka gara ma duk iya duk wannan dinka in suka gara ma in suka hada kai akan ka yanzu nan za su yi reporting su ce maka ai wannan account naka wannan abin nan fake account ne ko wani to su kuma da sun ga wannan yawan jama'ar suna nuna cewa wannan abin naka ba wannan bane yanzu nan sai ga sun dakila mutum an tsire shi
madalla to masu yin magana da yanta cewa idan ka ga gemin dan uwanka ya kama da wuta kai saurin shafa wa taka ruwa ko a iya labarin waɗannan matasa daga jihar Kano da ɗalibin jami'ar tarayya da ke Dutse a jihar Jigawa waɗanda suka haɗu da hukuncin mahukunta an ɗau darasi kuma an iya cewa ai hattara wajen wallafa abin da ka iya tunzura tare da ingaza mutane ko tunzurafin wani a shafukan sada zumunta duk da cewa guri ne na bayyana ra'ayi da nishaɗantar da kai to da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci albashi a mako na gaba za mu yi waiwaye cikin wasu shirye-shiryen da suka gabata a cikin shirin albarkacin watan ƙarshe da muke ciki na shekarar 2022 yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ki mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bi salam.